العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها المسلمين وأن تسكي على ركي أو أن مسلات دماء وأن تزاس سراريم أكفى في دبن دبن ina muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai tsarki sannan kuma gaisuwa mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau talata 18 ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1446 wanda ya daidai da 18 ga watan March haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam bisa ga lissafi na Gregorian calendar lissafi wanda aka kakaba muna haihuwar annabi Isa na da shekaru 2025 Allah madaukakin sarki ya dawo da mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja wato watan Ramadan da fatar Allah madaukakin sarki ya karbi azumman mu sannan ya karbi sallolin mu da sauran ibadodin mu kuma duk abinda muka roƙa a cikin wannan watan ya Allah ka biya muna buƙatocin mu ya Allah ka ba mu shi wannan shine karatu na 32 zama na 32 kasid na 32 a cikin tafsirin mu na suratul Isra'i inda muke bayani kan Banu Isra'il muna so mu ji menene asalin su da asalin bardar da za su yi wadda Allah madaukakin sarki ya alƙawari cewa za su samu dama su yi barna mai girma a doron ƙasa, kuma irin wannan damar za su same ta har sau biyu. To mun ɗauko bayani tun daga kakan Banu Isra'ila annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wanda shi ne kakan Larabawan Ƙurayshawa, bi ma'ana kakan Ƙurayshawan Makka, sa'annan shi ne kakan Banu Isra'il. Mun ji daga inda ya fito, mun ji dukkanin bayanai game da yanda aka ya samu ɗan farko wanda ya samu suna Isma'il, da kuma kai shi da ya garin Makka ya aje ko tare da mahaifiyarshi Hajar. Sannan mun ji bisharar da aka yi mai ta samun ɗa Ishaqa, kuma a ƙarƙashin Ishaqa zai samu jika wanda ake kira Yaqub. Yaqub kuma shi ne ake kira Isra'il. Sannan jiya mun tuƙi karatunmu ne kan ɗan uwanshi wanda suka yi hijira tare, suka baro yankin ƙasar Babil, suka baro ƙasar tare, suka dawo ƙasar Sham da zama. Wato annabi Lut alaihi salatu wassalam, mun ji ɓarnar da mutanen shi suka yi, ko mun ji yadda Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su. Sannan mun yi bayani akan cewa duk ɓarnar da mutanen annabi Lut ke yi, babu shakka Banu Isra'ila za su rayar da ita. Akwai munasaba tsakanin mala'ikun da suka zo bisharar samuwar Banu Isra'ila ɗin, samuwar Isra'il, da kuma kasancewarsu su ne za su je su halakar da mutanen annabi Lut. Munasabar kuma cewa cikin jikokin Isra'il za a samu waɗanda suke ba masu kyautatawa ba. Mun san cikinsu akwai masu kyautatawa, kuma akwai waɗanda ba su kyautatawa ko? To waɗanda ba su kyautatawa za su zamo sanadiyar raya dukkanin ɓarnar da mutanen annabi Lut alaihi salatu wassalam ke yi, wanda Ƙur'ani ya ba mu labarin ɓarnonin kamar fashi da makami, harkar kidnapping ɗin nan, da ire-iren waɗannan abubuwa na banditry da sauransu, duka ɗabi'a ce ta mutanen annabi Lut, mutanen Sadum waɗanda aka aiko annabi Lut zuwa gare su. Sannan kuma ga kuma wani babban laifi daɗin daɗawa sama ga wannan, ga waɗannan laifukan, shine abin da ya shafi harkar luwaɗi, namiji ya zan yana sha'awar ɗauko shi namiji, ko kuma mace ta zamo tana sha'awar ƴar uwarta mace. A wayi gari namiji bai sha'awar mace kwata-kwata, mace ba ta sha'awar namiji kwata-kwata, sha'awarsu ta sunkuya, ta juya, ta koma opposite ga abinda yake natural, abinda aka saba da shi, abinda kuma shine daidai, abinda kuma shine ƙa'ida. To bisa ga wannan Allah ya halakar da su. To bayan an halakar da su, shine na ɗauki bayani akan cewa wannan ɓarnat kuma za ta ci gaba. Yahudawa, bi ma'ana Banu Isra'ila, za su sake rayar da ita, kuma lokacin da suka samu ƙarfin nan da ake magana za su samu latufsiduna fil ardi marrataini wa lata'alunna uluwan kabira, lokacin da za su samu wannan damar yana cikin abin da za su raya. Gashi ko dare da rana yawo suke ɓangare-ɓangare na duniya, continent-continent, sannan ƙasa-ƙasa, jiha-jiha, lungu-lungu, saƙo-saƙo na duniya, all angles of the world, ko'ina zagayawa suke yi domin raya wannan mummunar sunna ta harkar luwaɗi, wadda a yau suka yi masu suna da LGBTQ ko? Wanda yau ya fi komi daraja wannan abin. An ba ƙasashen duniya da dama ba su suka, Najeriya bata tsallake ba, wanda yana daga cikin manufar waɗannan basu sukan nan gaba, in ma dai mu biya basu sukan da ƙarfi, in ko mu yadda a yafe muna bashi, amma kuma a ƙaƙaba muna tabbatar da wannan mummunar ɗabi'a halatta ta a cikin ƙasarmu, legalization of gay marriage, same-sex union. Haka ma ana amfani da media, duk ƙasar da tace bata yadda ba ana ɓatanci ga ƙasar, ana ɓata mata suna, ana aibanta ta, ana cewa suna cikin ƙasashe waɗanda ba su kula da haƙƙin bil'adama. Amma da ƙasar za ta yadda ta aminta ta riƙa yin wannan abin, ta halartar da shi, amma kuma kullu ana kashin mutane cikin ƙasar, za a kawar da kai game da kashin mutane da ake yi cikin ƙasar, duk zaluncin da ake cikin ƙasar za a kawar da kai game da shi. Madama ta yadda da namiji ya auri namiji, mace ta auri mace da wannan shedanar, to wannan ƙasar tana cikin masu kare haƙƙin bil'adama. In ko kullum mutum miliyan ake zubar da jininsu, wannan ƙasar tana cikin list na ƙasashe waɗanda suke kare haƙƙin bil'adama. Dama media ita ce karan farauta su ko, da ita suke amfani suna yaɗa komai ta hanyar labarai a yaɗa, sa'annan ta hanyar fina-finai a yaɗa, a yaƙi zukatan mutane. Kaga yanzu ko hoto aka nuno maka namiji yana rungumar ɗan uwan shi namiji, zaka ji ba daɗi ko? Zaka ga bai dace ba. To nan gaba kaɗan, saboda yawan tallar abin da za a riƙa yi, yara ƙanana masu tasowa suna gani munin abin zai cire tasiri cikin zukatansu, za su waye gari ba su ganin munin abin. Da haka su ma za su juna su shiga cikin masu yi. Sa'annan ga ƙungiyoyi na an tayar waɗanda suke ba da kuɗaɗe, maɗuɗan kuɗi, wanda duk ya yadda ya shiga cikin masu aikata irin wannan aikin, to akwai manyan kuɗi, daloli waɗanda za a riƙa ba su domin a ja hankalin mutane. Kaga an ba su kuɗin, za su yi amfani da kuɗin su sa waɗanda ba su ciki cikin ƙungiyar ko? Sannan wanda yake gefe ma ya hango su suna cikin jin daɗi da manyan motoci da manyan gidaje, zai ga sha'awa. Wanda wannan yana cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuni zuwa gare shi, na cewa duniya ba za ta tashi ba har sai ya kasance mafi arziki, mafi dukiyar mutane, waɗanda suka fi kuɗi su ne wulaƙantacci, ƙasƙantacci, ɗiyan ƙasƙantacci, waɗanda suka gado ƙasƙanci su ne za su waye gari sun fi kowa kuɗi, su ne za a riƙa gurza mu kuɗi. Celebrities ne, in kana son waƙarka ko kuma kana son wasanninka su ɗaukaku, to ka shiga cikin ƙungiyar, ka duk da ƙwallon ƙafa kake shurawa, idan kana son manyan kulau su yi ribibinka su ɗauki, to shiga cikin wannan ƙungiyar. Da ka shiga za ka ga ana ribibinka, ko da ka shura ƙwallon bata tafi daidai ba, ba a ganin laifinka. Saboda mi? Saboda kai ɗan abin nan ɗan mowa ne, shi kuma ɗan bora shi ne wanda bai yadda da wannan ƙungiyar ba. In duk shurawa da ya shura sai ta shiga cikin raga, ba za a ga hikimar shi ba. Aka ji sai an ƙaƙabo wani abu an ɗora mai, an ce ai yana da wata illa, yana da wata matsala. To haka al'amarinsa yake, za su yi amfani da dukkanin wata madafa. Yanzu nan da ake magana, ƙasa 38 daga cikin ƙasashen duniya sun yadda, sun aminta, sun yi legalizing na wannan mummunar ɗabi'ar, wanda ƙasa ɗaya tana cikin Afirka, ita ce South Africa. Tun shekara ta 2006 South Africa ta buga stamp, ta ce ta aminta da auren jinsi. namiji aure namiji mace ta aure mace tun shekara ta 2006 kasashe suka rika zuwa rututu tunda abin ba da ido waye ba amma kuma nan da nan gashi ya karbu ya samu shiga kasashe daban-daban har ya kai kasa 38 wasu kasashen suna yankin America wasu kasashen suna yankin Europe wasu kasashen suna yankin Asia wasu kasashen suna yankin Oceania wasu kasashen kamar ita South Africa din tana cikin Africa babu wani yanki na duniya face akwai kasashe waɗanda suka buga stamp suka ce sun yadda da auren jinsi sanan waɗannan kasashen suka sa dokoki masu tsauri idan ka aibanta mai auren jinsi to babu shakka zaka gamu da hukunci wanda yake maras dadi wani gurin ma gon muka yi nufin yin kisan kai da kace zaka taba mai auren jinsi wasu daga cikin kasashen nan fa sun haramta gina masallatai sun haramta sallah in public sun haramta sa hijabi in public sun haramta auren fiye da mace daya sun haramta abubuwa da dama da Qur'ani ya tabbatar amma kuma wannan duka bai shafi human right ba rakin Islam wannan ba human right bane kawai dai tunda sun halatta wannan mummunar dabi'a shikenan sun yi daidai so haka al'amarin wanda ya kasance kasashe irin su Brazil kasashe irin su Argentina su Belgium su Canada su Colombia kasashe irin su Denmark Finland France Germany Ireland Luxembourg Malta Mexico Netherlands New Zealand da sauransu ga sunan kasashe masu yawa waɗanda sun halatta wannan aikin akwai kuma waɗanda suna nan kan hanya kasashen nan 38 suna kunshe da mutum biliyan 1 da rabi wanda ya accounting na 20% na yawan mutanen duniya ko kuma 1/5 na mutanen duniya don haka kasashen da suke dauke da 1/5 na mutanen duniya sun halatta auren jinsi kuma akwai su da dama suna nan tafe ko wasu suna nan biye wasu saboda bashi wasu saboda bacincin sunan da ake musu wasu saboda tsiyayya da addinin musulunci wasu ga sunan dai da lalle daban-daban sannan an yi amfani da irin su pop mun san ga addinin Christianity gehen katolika bangaren dariƙar katolika babu babba kama pop ko pop shine shugabansu gabaki daya to pop da kanshi yake kira ga duk coci-coci na duniya duk majami'o'in Krista na duniya cewa daga yau ya sa doka ko wace coci ta rika sa albarka ga auren jinsi they should bless same-sex union har ma abiya ta yadda kace na ce ko musamman irin cocinan da suke cikin Najeriya da nan Afrika to amma pop dai ya faɗi kuma gashi har yau ana mishi da'a kuma har yau ana ɗauka shi babban mutum kuma ya ce doka ce yana kira ga dukkanin coci-coci na duniya da su yi wannan da su yi tsaye su ga cewa sun kare yanci na masu auren jinsi kuma su rika ɗaura auren masu auren jinsi sa'annan su rika kuma sa albarka blessing su rika sa albarka ga auren jinsi a gefen musulunci kuma an samu wasu malamai waɗanda suka dawo suna cewa masu auren jinsi haram ne amma ba su cancanci wani hukunci ba kawai a tsawata musu a ce kai ku bari ko kuma a yi musu bulala shi kenan a rabu da su ko bulalan kada ta wuce 10 hukuncin kisa suka ce bai tabbatu ba. Ai cikin malaman musulunci akwai waɗanda ke ganin cewa masu auren jinsi ta'aziri ake musu kaza 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 kaza, to tanan ne ake so a hudu sannu sannu har sai an kai ga fituwa da fatawoyi na cewa an halatta auren jinsi cikin musulunci. Nan gaba in dai muna rayi, wallahi za ku ga malaman da za su halatta auren jinsi, za ku gansu da fili waɗanda suke haramta auren jinsi. Dama annabi ya karantar da mu za a wayi gari ana halartar da abinda Allah ya haramtar da shi. Nan gaba za a samu malaman da za su zo su ce kayan kiɗi halalli, kuma an samu ko kayayyakin kiɗi. Sannan za a samu waɗanda za su zo su halartar da abin nan, su halartar da giya. Sannan a samu waɗanda za su halartar da alhayiri, a samu waɗanda za su halartar da kaza da kaza. Duka nuni ne da cewa za a samu malamai waɗanda za su yi tsaye wajen halartar da haram. To ga ka'ida dai ta shari'ar musulunci, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man wajadtumuhu ya'malu amala qaulil qaumi lutin, wanda duk kuka same shi yana aikata aiki irin na mutanen annabi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi, ku kashe shi mai yin da kuma wanda ake yi da shi. Don haka kaga ka kama ɗanka ko? Domin idan aka kama wani ƙato ya murƙushe ɗanka yana wannan aikin da shi, to za a kashe ƙaton da ɗan naka. An fahimci wannan? Shi ne ƙa'ida ta shari'ar musulunci, faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi, ku kashe wanda ke yin da wanda ake yi da shi. Yara na nan yanzu masu kwaɗan kuɗi, yaro shekara 20 bai ko tamna ba balle ya haɗa, amma ya samu rayuwar shi kuɗi, so yake sai mota, so yake ya gina ƙaton gida, so yake ya burge 'yan mata ya sa tufafi na ƙawa, ya yi aski irin na arna, ya sa tufafi irin na arna ko? Ya yi rayuwa irin ta arna. Don haka zai je kai kainai wajen wasu waɗanda suke lalatacci, waɗanda agent ne na Yahudu, a zo a yi wannan aikin da shi. To idan an kama su ga baki ɗaya da shi agent ɗin na Yahudu da shi ɗan naka, duka kashe su za a yi. Shi ne ƙa'idar shari'ar musulunci. Su malamai suka ce a aza su can zaman dutse da za a kisan, a aza su can zaman dutse, a samu dutse mafi tsayi sai a aza su sama, dan nan sai a dungozo su, su faɗo duka su kwankwace. An fahimci wannan? Su mutu gaba ɗaya, saboda su ma mutanen annabi Lut sai da aka ɗaga su sama ko? Sannan Allah ya jirkita ƙasar da su. Don haka su ma a yi musu kwatankwace yadda aka yi wa'ancan. Ibnul Qayyim, Allah maɗaukin sarki ya mishi rahama, a littafin shi na Aljawabul Kafi yake walamma kanat mafsadatul luwat, lokacin da barna ta luwaɗi ta kasance, min azamil mafasid, ɗaya daga cikin mafi girman barna a doron ƙasa, domin tana daga cikin mafi girman barnar da ake yi doron ƙasa. To kanat uqubatuhu fid dunya wal akhirah min azamil uqubat, don haka ko uquba ce ta kasance irin punishment, uqubar da ake ma masu aikata wannan aikin ta kasance daga cikin mafi girman uqubobi da ake yi ma ɗan adam a duniya da lahira. A duniya sai an zama mafi munin kisa, an gane mafi raɗaɗi, mafi muni, mafi ban tsoron kisa, irin shi za a yi musu. Sannan a lahira kuma su jira a shaddul azabi, mafi tsananin azaba a gurin Allah. Don haka wannan kiraye-kiraye na LGBTQ ɗin nan kada mu yi mamaki, al'amari ne wanda tun can asali malamai sun san da cewa wa'annan banu Isra'ila ɗin su ne za su sake zafafar da shi. Ina fatar an fahimci wannan. To bayan an halakar da mutanen annabi Lut, a ɗayan bangare ƙasar Sham annabi Ibrahim da Sara suna nan suna jira haihuwa ko haihuwar da wanda ake kira Ishaq wanda kuma an faɗa musu Ishaq din nan zai girma ya samu musu jika mai suna Yaqub Yaqub kuma shi ake kira mi shi ake kira Isra'ila to a can garin Makka kuma Hajaru tana can tare da ɗanta Isma'il mala'ika Jibril ya tuna mata rijiyar Zanzam tana ɗiban ruwan na Zanzam tana sha kuma tana rayuwa kuma abin mamaki dabino ya ƙare wanda annabi Ibrahim ya kawo mata wanda ya bata amma kuma ruwan Zanzam take sha tana rayuwa har tana samun ruwan nonon da ta shayar da ɗanta don haka wasu malamai suka ce fadar Allah madaukakin sarki fal ya abudu rabb hadzal bait
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fal ya abudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum
malamai suka ce fadar Allah madaukakin sarki fayya abudu rabb hadzal bait don haka mutanen makka su yi tsaye su dage wajen bauta ma ubangijin wannan dakin wani daki ne shine dakin ka'aba ko allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa suka ce shine wanda ya ba su ruwan zanzam allazi a'tahum ma'a zamzama wanda ya ba su waɗannan ruwan na zanzam waɗanda abinci ne ga yunwa ibnu al-qayyim ya ba mu labarin malamin da ke shan ruwan zanzam kwana 30 kun yana dawafi kuma yafi kowa ƙarfi wajen dawafi amma ruwan zanzam kurme yake sha bai ci abinci yace na can mai malamin da yace ai to kwana ma 40 yake yi bai ci abinci ba ruwan zanzam kurun yake sha amma kuma kiba yake yi ko mun karanta hadisi mun ci karanta shi mun ci maimaita shi hadisi Abu Zarrin Al-Ghifari wanda a farkon musulunci neman shi ake yi ruwa jallo a kama a kashi ya shige cikin kyallen Kaaba ya boye don haka in mutane suka watse ya ga ba mutane sai ya lallabo gari jiya zanzam ya ɗibi ruwan zanzam ya sha in ya ga alamun mutane sun dawo kuma sai ya sulale ya koma can ga ɗakin Ka'aba haka yi sai da ya yi wata yana aikata haka ya ce wata rana sai ga shi ya fito yana dubawa sai ya ga ya yi hatta ya bayayi ga fata cikin shi ta kwanta saboda ya yi ƙiba ya yi ƙiba ga shi ya kwanta latin ba abin da yake sha face ruwan zanzam amma kuma yayi kiba har gashi yayi kiba to ruwan zanzam abinci ne ga duk wanda ya sha su domin su zama mishi abinci vitamins ne proteins ne carbohydrates ne lipids ne duk wani sanadari na abinci da jikinka ke bukata Allah ya sa shi ciki idan ka ci su don wannan niyyar Allah zai baka kina ma'u zamzama lima shiri bala banda kasancewa su ta'amu ta'amin wa amanahu min khawf kuma ya amintar da mutanen makka daga tsoro ko to ummu isma'il wato hajar ta rayu garin makka babu abinda take shafa ce ruwan zanzam fa kanat kazalika kamar da yake cikin sahihul bukhari hadisi na 3364 haka ta ci gaba da rayuwa hatta marabbihim ruqatun min jurhum har sai da wata jama'a ta jurhum wata kabila ce a ƙasar Yemen wasu larabawa ne daga cikin larabawa na asali a ƙasar Yemen mun san tsakanin Yemen da Saudi Arabia ba wata tafiya mai yawa ko daga Yemen ba za ka shiga wata kowace ƙasa ba sai kai cikin Saudi Arabia kuma suna da buda mai roba wadda ta wuce budar da ke tsakanin Najeriya da Niger ta fi ta fadi buda ce mai matukar fadi tsakanin Saudiya da kasar Yemen to mutanen Yemen sun tudadu saboda wata ambaliya wadda suka samu suka tarwatse Allah ya ba su ni'ima ba su yi amfani da ni'imar ba sai Allah ya tarwatsar da su aka samu wani jam ya fashi suka samu ambaliya to sun baro kasar sun watsu cikin uwa duniya sai ga bangaren su daga cikin kabilolin da suke zaune cikin kasar Yemen kabilar da ake kira Jurhum wasu daga cikin su sun zo sai suka sauka a ainifin rafi a gangare na garin Makka domin garin Makka hawa ne da gangara ko to inda yake gangara na garin Makka nan suka sauka suka zauna nan da ƴan guzurin ruwan da suka yi har ruwan suka kare suka shiga damuwa ba ruwa can zuwa ajiba sai suka hango tsuntsaye haka suna zagaye nan take masu ilimi daga cikin su suka ce babu shakka waɗancan tsuntsayen inda suke zagayen nan akwai ruwa domin tsuntsaye ba sa zama inda babu ruwa haka suka tura ƴan aiki suka ce su je su dibo musu ƴan aikin suka taka suka je suka dubo suna dubowa suka ga ruwa har ma suka yi guzurin ruwan suka taho da su waɗannan mutanen suka yi farin ciki matuka da haka suka ruga suka je inda ruwa suna isa inda ruwan sai suka ga mace tsaye lafiya ta ce to ruwa fa nawa ne zan ba ku mafaka ku zauna tare da ni amma da ka'idar cewa waɗannan ruwan mulki na ne in ku aminta sai mu ci gaba da zama to dama ita ta gaji da zaman kadai ce suka ce so aminta don haka zama yayi kyau suka ma aika aka dauko iyalin su suka mayar da su nan to daga nan zama ya ci gaba da tafiya kaga larabawa ne mutanen Yemen mutanen Yemen asali su ne larabawa na asali an gane su ne larabawa na asali don haka ko da annabi Isma'il zai tashi cikin waɗannan irin mutane zai tashi cikin larabawa kuma ko larabawan Jurhum don haka da ya tashi cikin su ya fara girma sai ya koyi larabci daga hannunsu ya koyi larabci a hannunsu wa shabbal gulamu wa ta'allama al-arabiyyata minhum yaro ya dan tasa kuma ya koyi larabci daga hannunsu yana nan illa dai annabi Ibrahim yakan sulalo wasu lokuta ya zo ya dibi matar Hajaru ya dibi kuma dan danshi Isma'ila ya koma ko bai bar su haka nan kurum ba a'a yakan zo ya dube su ya koma gagari kuma na ta bunƙasa gari na ta bunƙasa ana haka wata rana annabi Ibrahim ya zo malaman tarihi da wasu malaman tafsir suka ce daidai lokacin annabi Isma'il yana ɗan shekara 14 sai ga annabi Ibrahim ya shigo cikin garin Makka ya shigo cikin garin Makka yana neman Isma'il ya haɗu da shi da ya haɗu da shi sai ya faɗa mishi cewa fa Allah ya yi mishi wahayi cikin mafarki sai dai wahayin fa yana da nauyi amma mu faro daga aya ta 101 a suratul Saffat fa basharnahu
bi ghulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya in أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
الله مدوك تزر كيتي بايا النبي إبراهيم ياي هجرة كذا كان يياكم أتم بايكم دقاك أسب بابيل ياكم بيت المقدس نانغرين دب za a gina masallacin Baitul Maqdis tun kafin a gina masallacin ko kuma tun lokacin da foundation na ginin masallacin kurum ne yake wurin ya samu boya Hajar matar shi ta bashi wannan boyar ko da Allah zai bashi da Allah ya ce to bayan an bashi wannan boyar fa basharnahu sai muka yi mishi bushara bi gulamin halim da yaro wanda yake mai hakuri cewa zai samu yaro wanda yake mai matuƙa hakuri an gane zai samu yaro wanda yake mai hakuri yaro mai hankali yaro mai ilimi wani yaro ne wannan yaro shine Annabi Isma'il alaihi salatu wassalam da ya same shi sai kai shi garin Makka kun kamar yadda muka yi bayani can baya tuna garin Makka yakan zagaya duk aka dauki ɗan watanni ko shekara haka sai zagaya ya je ya gansu ya dawo kaga kaman dai ana tari da duk aka dauki lokaci ya samu wani sarari zai je ya ziyarce su ya dawo Allah madaukakin sarki ce falamma balaga ma'ahu sa'aya lokacin da yaron nan ya kai ainihin wato dan wani mataki na girma tare da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya zamanto yana wasa haka cikin yara yana ya dan kai wasu shekaru na girma ala sai Annabi Ibrahim ya ce ya bunayya ya kai dana inni ara fil manami lalle ni na gani a cikin bacci an azbahaka anni azbahuka ko cewa lalle ni ina yanka ka na gani cikin bacci cewa ga kamar gane nan ina yanka ka to mafarki annaba kuma gaskiya ne annabi ya kwanta yayi mafarki gaskiya ne ka kwanta kai mafarki annabi kuma gaskiya ne shi annabi in ya kwanta dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su in sun kwanta ma'asharul anbiya idanuwansu ne suke bacci amma zukatansu buɗe suke bi ma'ana duk abin da ke faruwa suna sane sannan dukkanin abin da suka gani a cikin baccinsu gaskiya ne wahayi ne min indillahi shedan bai zo musu an fahimci wannan haka ma in kai mawarki ne annabi kai mafarki annabi sai dai mafarki annabi kai idan kai yana da ka'ida idan kai mafarki annabin da siffar annabi yanzu idan kace kai mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka tambaye ka ya ka ganshi sai kace wani dan gajeri haka baki mai babban ciki sai mu cewa ba shi bane shi dan ne ka gani sai kace to ai an ce shedan bai shigar annabi sallallahu alaihi wasallam mace haka ne shedan yakan iya yazo maka ya ce maka ni ne annabi Muhammad amma ba zai iya shiga sura irin sura ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine ma'anar hadisin don haka shedan ba zai iya rikida ya zama maka sura irin ta annabi ba shi ko annabi sahabbai sun karantar da mu surorin annabi dukkanin jikin annabi complete sun karantar da mu kamar gashi kana ganin shi akwai littattafai da aka rubuta musamman game da surorin jikin annabi sallallahu alaihi wasallam da ma irin suturar da yake sawa da sauran al'adar rayuwar shi da komai nashi to idan kace kai mafarki annabi ya ka ganshi kai bayani wani balarabe wani mai yawan gashi wanda gashin shi ya fado zuwa ga kafada sa'annan ka gan shi shi ba dogo ba shi ba gajere ba shi gashi fari ba mai irin fawo din nan ba sannan ko ba mai duhu ba sannan ka ci gaba da bayani haka muna saurare muna saurare idan malamai suka saurara su haka mu saurare suka ji cewa ya dace da yadda hadisi suka siffanta annabi sai a ce to lalle wannan da ka gani annabi ne to annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam anan ya ce yayin mafarki yana yanka dan dan shi annabi Isma'il yace fan zurma za ta ra kai dubi me kake gani ya dana na baka lokaci ka je kai tunani yace tunanin me zani baba qala ya abati al ma tu umur ya babana aikata abin da aka hore ka kawai je doka yuka ka rika ni mu je inda aka ce ka yanka ni ka je ka yanka ni zan yi hankuri in baka dama ka yanka ni ka aikata abin da Allah madaukakin sarki ya hore ka sace jiduni insha Allahu min as-sabirin lalle za ka same ni in Allah ya yarda cikin masu hakuri zan kwanta da kaina ka yanka ni da kanka tunda horo Allah ne wannan annabi Isma'il ne amma sai yahudawa suka sace yana cikin Christian Bible suka ce ba annabi Isma'il bane annabi Ishaq ne danni domin wannan wani abin bajinta ne ko idan aka ce annabi Isma'il ne kenan Isma'il mutumin kirki ne ko babban mutum ne ko mai da'a ga Allah mai yarda da hukuncin Allah su kuma ko yaushe kwandemin na annabi Isma'il suke suna nuna ba mutumin kirki bane domin me domin kada a ce wani abin kirki ya fito ta karkashi ne saboda ta karkashi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito an gano wannan ta karkashin sa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito to don kada a ce mutumin kirki ne yana da wani abin a zo a gani har wanda za a iya tunanin zai iya samar da wani manzo nan gaba kamar zuri a shi ma condemn haka suka dauki ta don haka suka ce Ishaq ne haka ta faru gare shi kuma aka same su suka yi kokarin convincing wasu daga cikin malaman musulmi aka samu wasu malamai waɗanda suke aiki da Isra'iliyat suka karanto a cikin Isra'iliyat cewa Ishaq ne kuma suka aminta da haka suka kuma yi aiki da haka suka ce to ai to an kai falan ma balaga ma'ahu sa'aya lokacin da ya kai makura wato ya kai girma ya kai shekaru na wayo tare da annabi Ibrahim ai shi Isma'il ba tare yake da annabi Ibrahim ba sai muka ce to ku bari ayoyin da suke gaba za su fassara muna ko wane ne za su ƙara fassara ko wane ne ayoyin da suke gaba an gano wannan to sai gashi ya faɗa ma baban shi ya ce ba sai ya yi shawara ba malamai suka ce annabi Ibrahim ya bashi kwana uku ya yi tunani ya ce a shi bai da buƙatar ko sa'a ɗaya ya aminta a je a yanka shi ya je faɗa wa mahaifiyarsa ya ce baba ya zo ya ce ya yi mafarki yana yanka ne kuma ke san annabin Allah ne ko ta ce ya ce to ke ga wahayi ne kenan aka yi mishi don haka ni zan je yanzu in ba shi kaina in kwanta a yanka ne ta ce to yaro Allah ya maka albarka kun ga jama'a mace ce ta gari ko hadisi ya zo a cikin sahihu ibn Khuzaima hadisi na 2967 al-hakim abu abdullahi an-nisaburi ya zo da shi a littafin al-mustadrak ala sahihaini hadisi na 2713 sannan imam al-baihaqi ya zo da shi a sunan al-kubra hadisi na 9975 daga abdullahi da abbas Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda kuma hadisi yana cikin littafin sahihu targhib wato annabi Ibrahim ya riki yuka ya riki hannun dan shi annabi Isma'il gashi lokacin ko ba a haifi Ishaqa ba shi kadai gari gashi kuma ya kai shekarun tsufa ya kai shekara 100 ko ya zarta shekara 100 ma kuma da ɗaya ne ke gare shi duniya yana son dan nan iya yadda mahaifi ke son da amma kuma an ce ya kwantar da shi ya yanka shi to tunda kuma horo ne daga Allah shi annabi Ibrahim bai da ja zai je ya aikata abinda Allah madaukakin sarki ya hore shi da ya aikata don haka ya jawo shi suka taho sai Iblis ya tarbe shi ya kai garin Mina domin an ce ji da shi Mina ya yanka shi ne ya kawo bakin farkon garin Mina sai Iblis ya tare shi yace kai yanzu kana wawa zaka bari a yanka ka dan dai mafarki shedan ne fa yazo a mafarki ga mahaifinka zaka bari ya yanka ka yace kai kuma ya za a yi ka dauki maganar mafarki wanda shedan ya zo maka ya suganta maka ka yanka dan dan ka daya wanda shi kadai ke gare ka duniya shine jininka yau in ka fadi kan mutu shi kadai ka bari in ko har ka yanka shi kenan jininka ya yanke har abada sai annabi Ibrahim ya ce na gano ka kai ne Iblis sai juya ya tsinci duwar watsu sai jefe shi da dutse guda 7 har sai da Iblis ya nutsi cikin ƙasa sa'annan ya wuce Iblis bai kasa ba ya same shi tsakiyar gari ya sake yi mishi wannan annabi Ibrahim ya sake jifa shi da dutse 7 ya sake cin mishi can bayan gari ya sake yi mishi irin wannan mummunar kudubar ya sake ya jefe shi Abdullahi da Abbas ya ce wannan shi ne asalin jifar shedan da ake yi guda 3 an fahimta? Shi ne asalin jifar da ake ta shedan guda 3 jifa ta farko da jifa ta tsakiya da jifa ta ƙarshe ko? Ya ce to waɗannan jifar shedan da ake guda 3 wannan shi ne asalinsu muna kwaikwayo ne da kakanmu annabi Ibrahim kun ga sa'ayi tsakanin Safa da Marwa da mu dawa muke kwaikwayo da ummu Isma'il ko Hajaru mahaifiyar annabi Isma'il shi kuma jifa jamra da muke yi guda 3 jifa shedan shi kuma muna kwaikwayo ne da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Iblis bai daddara ba sai wajen Hajaru uwar annabi Isma'il yace yanzu ke dan kina sauna cikin mata mutumin nan zai yi miki haka ke haifi yaron nan don rashin kauna ya dauke ki ya kawo ki cikin wannan daji ya aji Allah cikin iko ne ya sa rayayyu kuke mutane sun zo sun zauna kusa gare ki ga ki har yaro ya girma yanzu ya fara kaiwa wani wasu shekaru kuma sannan ya dawo kuma ya ce zai yanka shi saboda tsananin kiyayya ita ma ta kori shi ta ce ai Allah ne ya ce ai haka ko sama ga haka Allah ya ce ai ni na yi imani zan aikata don haka ga shi annabi Ibrahim ya kawo inda daidai nan ne cikin garin Mina nan ne za a yanka annabi Isma'il alaihi salatu wassalam daidai gurin da ya gani a cikin bacci don haka ya ce to kaga ga wurin da za a yanka ka nan ka aminta da yankan ya ce babu ka aikata abinda Allah ya hore ka kawai kada ka damu za ka same ni cikin masu haƙuri falamma aslama
wa tallahu lil jabi وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا inna kadhalika najzil muhsinin.
Allah madaukakin sarki yace falamma aslama, ga su sun kawo daidai gure. Yace lokacin da gabaki ɗaya suka mika wuya, shi dai uban yace lalle zai aikata horo Allah, shi kuma dan ɗaya yace lalle zai yi hakuri a aikata horo Allah gare shi, dukkanin su sun mika wuya. Wa tallahu lil jabin, annabi Ibrahim ya kayar da shi ta goshin shi, yace ba zai iya kayar da shi yadda ake kayar da raguna a yanki, sai yana kallon shi suna kallon juna ba ko, sai kayar da shi ta goshi, annabi Isma'il na kallon ƙasa. Kaga anan zai iya sa yuka haka ya rika yanka, ya rika yanka bai kalla idanun shi ko, tunda abu ne mai nauyi a ce uba ya kama ɗa ya yanka, abu ne mai nauyi, abu ne mai wahala. Shi ko ɗan da aka ɗauke shi da shi da mahaifiyarshi aka kawo su cikin daji irin haka, aka aje su har ya cimma waɗannan shekarun, yana da wahala ya iya aminta da cewa wai cikin mafarki an ga cewa za a yanka shi, ya amince da cewa a yanka shi ko? Ina fatar an fahimta. Kaga kowannensu ba ƙaramin imani ke gare shi ba. To wannan ko manuniya ce ta cewa lallai ƙarƙashin annabi Isma'il za a samu wata zuri'a, za a samu wasu mutane waɗanda za su bi Allah bi na gaskiya, waɗanda dukkanin wani horo da Allah ya ce a yi, da Allah ya ce a yi, to za su aikata babu ja. Duk abin da Allah ya ba da umarni kai tsaye za su aikata. Allah ya tayar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarƙashin annabi Isma'il, sannan ya ba shi sahabbai su As-Siddiq al-Akbar duka jikokin annabi Isma'il ne, su Umar al-Faruq, su Usman bin Affan, su Ali bin Abi Talib, su Abdurrahman bin Auf, su Abu Ubaida bin al-Jarrah, su Sa'ad bin Abi Waqqas, su Sa'ad bin Mu'adh, su Zubair bin al-Awwam. Ga sunan dai sahabbai da dama duka Qurayshawa ne. Allah ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahabban waɗanda komai Allah ya ce a aikata wallahi za su aikata. Da Allah zai ce su yayyanka kawunansu ko su yayyanka iyayensu ko ɗiyansu ko matansu ko wane ne, wallahi za su iya. Don haka wannan manuniya ce ta cewa cikin zuri'ar annabi Isma'il za a samu waɗanda suke miƙa wuya ga hukuncin Allah kai tsaye. Da Allah ya ce, ko manzon Allah ya ce, babu abin da za su buɗe baki su ce face sami'ina wa ata'na. To ga annabi Ibrahim ya kayar da shi, har ya ɗauko yuƙa ya aza ga wuya, yana batu ya fara yankawa. Wa nadainahu an ya Ibrahim, sai muka kira shi cewa ya kai Ibrahim, ya ji wani sauti ba irin na mutane ba, an kire shi da shi alhali yana wurin da ba kowa daga shi sai annabi Isma'il kuru, sun bar mutane da nisa, kuma sauti ba irin na ɗan adam ba, cewa qassa dattar ru'ya, tabbas ka gaskata wannan mafarkin da kai, wannan wahayin da aka yi maka cikin mafarki tabbas ka yi imani da shi, ka gaskata kuma gashi za ka aikata. Allah ya ce inna kadhalika najzil muhsinin. To a lokacin sai Allah ya ce mishi ya dakata, batun yanka babu shi, ya ce lalle kuma kamar haka ne muke saka ma al-muhsinin, su ne musulmin nan da suke bauta ma Allah kamar suna ganin Allah. In su ba sun yadda da ba su ganin Allah, to sun tabbata cewa Allah yana ganin su. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa inna hadha
lahu al-bala'ul mubin,
yace lalle wannan lahu al-bala'ul mubin shine bala'i, shine jarabawa wanda take bayyananniya. Ka kai shekara 100 duniya, kuma ka ba shekara 100 baya, sannan a ce ka yanka ɗan ɗanka ɗaya wanda gare ka, wanda ba ka da wani da'in ba shi ba, shi ma ka same shi a cikin lokacin tsufa, kuma an raba ka da shi tun dadewa, sai dai ka zo ka dan ziyarce shi kwana daya, kwana biyu ka koma, ka ziyarce shi ka koma, ka ziyarce shi ka koma, kuma yau a zo a ce ka yanka shi, kuma ka yi imani ka zo ka ci za ka yanka. Kai Annabi Ibrahim yana da matukar imani. Sai Allah ya ce
wa fadainahu bi dhibhin azim,
yace wa fadainahu, muka kwanshi Annabi Isma'il alaihi salatu wassalam bi dhibhin azim, da abin yanka wanda yake mai girma, yana waiwayuwa sai ya gani ya ga mala'ika Jibril rike da wani abin yanka. Wasu malamai suka ce rago ya gani. Imam Ahmad ya zo da hadisi a littafin shi na Al-Musnad mai nuna cewa rago ne aka zo da shi, duk da yake hadisin bai inganta ba. Amma dai malamai sun fi yawan cewa an zo da rago ne, wanda yake rago mai mai, rago babba fari tas, haka aka zo mishi shi ko? To amma dai Allah kaɗai ya san menene aka zo mai da shi. Wa fadainahu, muka kwanshe shi bi dhibhin azim, da abin yanka wanda yake mai girma. Annabi Isma'il ya miƙe, Annabi Ibrahim ya yanke abin yanka, Amina, wanda har yau alhazai suna wannan yankan ko? Har yau alhazai idan sun je mina rallaye suna yanka, kuma wannan abin malamai suka ce ya dace da rallaye. Rallaye aka yi haka, rallaye ne ya je ya yanka Annabi Isma'il alaihi salatu wassalam. وتركنا عليه في الآخرين قم
وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم
يجي وتركنا سأن مكبري عليه شيء النبي إسماعيل في الآخرين وتمكبر أنبتو ميكيو تاريخي ميكيو في الآخرين أتكين جماعة تقرشي يدوك أشي منا كرن تاريخي kuma tarihi mai kyau ko? Kuma duk wanda ya karanta zai yabe shi, kuma zai ga hikima shi, kuma zai girmama shi, kuma zai tabbatar da cewa lalle yana daga cikin bayan Allah na gari. An fahimta? Don haka mun bar ambato mai kyau gare shi fil akhirin, a cikin jama'a da za ta zo ta ƙarshe. Salamun ala Ibrahim, aminci ya tabbata ga Annabi Ibrahim, aminci ya tabbata ga Annabi Ibrahim. Kazalika najzil muhsinin,
kazalika najzil muhsinin innahu min ibadina almu'minin,
yace kazalika najzil muhsinin, kamar haka ne muke saka ma waɗanda suke bautar Allah kamar suna ganin Allah, mutane nagari masu kyautata bauta. إنه من عبادنا المؤمنين, للي شيء النبي إبراهيم يا كسان شيء تكيم بايم ودن سكي مؤمني, يا كسان شيء تكيم بايم ودن سكي مؤمني. تتندي أيوان الإيمان سي الله يتي وبشرناه بإسحاق,
وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين.
To inda Annabi Ishaq ne za a yankawa, kuma ana dawo a mishi bushara da Annabi Ishaq bayan faruwar haka, kun ga abin da nake nuni zuwa gare shi. Sannan lokacin da aka yi mishi bushara da Annabi Ishaq, sai da aka faɗa mishi Annabi Ishaq zai haifi Annabi Yaqub, to ana ce mai yanka shi tunda ya san da cewa zai rayu har sai ya haihu. Ina fatan an fahimta. Su kaga waɗannan sun isa su zama hujjoji masu nuna cewa babu shakka Annabi Isma'ila ne. Sannan cikin zuriyar Annabi Isma'ila za a samu masu irin wannan aikin, za a samu waɗanda komai suna iya aikatawa cikin hanyar Allah. Akwai bayanai masu kyau a wannan guri, amma kuma ana nuna mini lokaci. Insha Allahu ta'ala nan zan tsaya a yau, sai zuwa gobe zan ɗauki waɗannan bayanan waɗanda suke masu matuƙar muhimmanci ne, waɗanda al'umma za ta ƙaru ƙwarai da gaske cikin waɗannan bayanan. Ina roƙon Allah Maɗaukakin Sarki abinda muka karanta daidai ya ba mu ladar shi. abinda muka karanta bisa ga kuskure kuma ya gafarta muna abinda muka karanta daidai daga Allah yake wanda ko muka yi kuskure daga kawunan mu ne mu masu rauni ne wadanda kullum gafara muke ga Allah muna masu tuba ga kurakuran mu ya Allah ka taimake mu ka taimaki addinin musulunci ka taimaki masu taimako addinin musulunci duk inda suke ka ba mu zaman lafiya a cikin garuruwan mu na musulmi musamman gabashin Sokoto Zamfara da Katsina Kaduna Niger Kebbi Niger da sauransu duka inda yake babu zaman lafiya daga cikin biranen musulmi ya Allah ka kawo mana zaman lafiya
amin
ya Allah ka kawo mana aminci
amin
ya Allah ka kawo mana wadata
amin
wannan yunwa da ake ciki ya Allah ka mai muna ita da wadata
amin
ya Allah ka ba mu albarka albarka ta abinci
amin
albarka ta abinci albarka ta sutura
amin
albarka ta ilimi
amin
albarka ta rayuwa
amin
albarka ta lafiya
amin
albarka ta ibada
amin
ya Allah ka taimake mu
amin
ya Allah kada ka bar mu da dubarun mu
amin
Allah kada ka bar mu da dubarun mu
amin
mara lafiyar mu dake asibiti Allah ka ba su lafiya
amin
masu lafiya Allah ka kara musu lafiya
amin
ka ba su ikon yin amfani da lafiyar wajen bauta maka
amin
ya Allah ka tsare mu
amin
ya Allah ka tsare mu
amin
marigayen mu kuma ka gafarta musu
amin
mu da muke raye ka sa mu cika da imani
amin
ka sa kaburburan mu da na iyayen mu da sauran ƴan uwan mu musulmi su kasance lambuna daga cikin lambuna aljanna
amin
gobe kiyama ka tayar da mu cikin inuwar ka ranar da babu wata inuwa face inuwar al'arshin ka ya Allah
amin
sannan ka ba mu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gida aljanna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب